Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Kiri. Cin hanci da rashawa da tabarbarewar tattalin arziki da samun walwalan jama'a suna cikin manyan dalilan da suka haddasa yawan zanga-zangar neman sauyi a fadin duniya a wannan shekara. A cikin watan Fabrairu a kasar Algeria, bayan da shugaban kasar Abdulaziz Bouteflika ya sanar da aniyarsa na sake shiga takarar a karo na biyar, kimanin masu zanga-zanga miliyan 3 ne suka nemi Bouteflika ya yi murabus a cikin watan Afrilu an shirya da zaben kasar a cikin watan Disamba. A kasar Bolivia kuwa, bayan zaben watan Oktoba, ƴan Bolivia masu zanga-zanga a birnin La Paz sun ce shugaban kasar Evo Morales ya tabka maguɗi a zaben. A cikin Nuwamba, Morales ya yi murabus kana ya arce zuwa Mexico. Magoya bayan sa sun nemi ya dawo. Akalla mutane 31 ne aka kashe su a wannan zanga-zangar. An gudanar da zanga-zanga a cikin watan Oktoba a babban birnin kasar Chile, Santiago, akan ƙarin farashin kuɗin jirgin ƙasa. Wannan zanga-zangar ta mamaye kasar, kana mutane 22 ne aka kashe. A Colombia kuma an gudanar da zanga-zanga akan batutuwa da dama da suka hada da rashin tsarin tattalin arziki mai inganci da cin hanci da rashawa da batutuwan take haƙƙin bil'adama. Zanga-zangar ta janyo sama da mutane 250,000 akan tituna, an kuma kashe akalla mutane 3. Rahoton zanga-zanga a duniya na shekarar 2019 ya nuna ana samun kasashe da dama da suka huskanci burin al'ummansu, ciki har da Misra da Faransa da Indonesia da Iran da Iraq, wanda galibi cin hanci da rashawa da tabarbarewar tattalin arziki da kuma cin zarafin bil'adama ne ke haifar da su. An rufe makarantun yara da jami'o'i a wasu sassan kasar Iran, ciki har da babban birnin Tehran, sakamakon yawan gurbatar yanayi a cewar kafar yaɗa labaran kasar. Shawarar ta biyo bayan sanarwar yammacin ranar Juma'a ne da mataimakin gwamna Muhammad Tagizadi ya yi bayan wata ganawar gaggawa da kwamitin da ke kula da gurbatar iska. Dangane da karuwan gurbatar iska, za a rufe duk makarantun ƴan mitsi-mitsi da ƙananan yara da firamare da ma jami'o'i da makarantun sakandare a birnin Tehran, inji Tagizadi, a cewar ma'aikatar yaɗa labaran gwamnatin ƙasar ta Irna. Ya ce bayan wani nazari da aka gudanar akan gurbatar iska a Tehran, an gano dole ne a rufe makarantu a yau Lahadi a Tehran, banda dai hukumomin Firuzka da kuma Damavand da Pardis. Birnin Tehran ta sha fama da matsalolin gurbatar iska da hayaki tun cikin tsakiyar watan Nuwamba. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'a a kudancin Afghanistan sun ce fashewar bam a jiya Asabar ya kashe wani babban kwamandan sojoji kuma ya jikata wasu mutane 3. Wata fashewa ta daban na wani harin jirgi mare matuki a kudu maso gabashin kasar ya kashe akalla mutane 6, ciki har da sabon jinjiri. Kungiyar Taliban ta dauki alhakin kai wani harin gefen wata hanya a lardin Helmand, inda gundumomi da kungiyar 'yan ta'addan ke rike da su ko kuma suke da tasiri a wurin suke. Mai magana da yawun 'yan sandan lardin ya faɗa wa muryar Amurka cewa Janar Zahir Gul Muglib wato kwamandan sojojin kan iyaka da aka kashe shin yana kan hanyarsa ne zuwa gundumar Marja. Mai fama da tashin hankali tare da rukunin yan jarida domin kai ziyara ga rundunar yaki da yan ta'addan yayin da aka kai wa ayarinsa hari a wani wato da wani bam da aka ajiye a gefen hanya. Wata sanarwar da Taliban ta fitar na cewa harin da ya kashe Mukbil ya kuma kashe wasu askarawansa guda biyu. Hukumomin Sudan sun tabbatar da dokar da za ta wargaza gimshikin gwamnatin tsohon shugaban kasar Umar al-Bashir. Al'ummar kasar da sun bazai akan titunan Khartoum suna murna na wannan sabuwar doka da kuma janye dokar jama'a da ake amfani da ita wurin saka suturar mata da kuma dabi'ar su.
Kenan kuka saurara. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC, inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin domin iyali. Amma bari ku fara da jin maimaitin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna.
Na kasa,
na kasa,
na kasa
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Shirin na kasa ba kasawa ba a yau ya sauka a tarayyar Najeriya, inda wakiliyar muryar Amurka a Abuja Hawa Umar ta zanta da wani dan jarida mai fama da makanta. Bakon namu na yau mutum ne da ya jajirce akan maganar karatu da nufin samun wata tsayayyar madogara a rayuwa, abinda ke zama wani abun koyi ga mutanen da suka dauki tawaya tamkar wani lasisin sana'ar bara. A wannan tantaunawa, dan jaridar ya fara ne da yi wa Hawa bayani akan yadda aka yi tsinci kansa cikin halin makanta.
Sunana Mas'ud Abubakar daga jihar Kebbi, karamar hukumar birnin Kebbi.
To malam Mas'ud, wannan larura ta rashin gani yayi aka yi ta same ka, shin da ita aka haife ka?
Kaman measles.
Ma wanda
measles kaman shekara biyu bayan an haife ni da haka abin ya fara. To da kadan kadan dai, yau da gobe an yi magani a gida, muka zo Sokoto, muka zo Kaduna a Kano, kai karshe dai muka je har Egypt ma dai saboda a samu a ga ko a zai ta, amma dai Allah cikin ikon shi dai abin bai ba.
To malam Mas'ud, shin ka yi makaranta?
A kware, bayan na je Egypt 1996-1998 na dawo, bayan abin bai ba to sai aka daga nan sai shiga makaranta matakin farko, wato primary school nan Kebbi. Akwai makarantar masu bukata ta musamman a nan, sai aka ce to tunda akwai makarantar barma kawai tunda abin bai ba, in wani hanya ya ki bara a try wani a gwada. To sai shikenan ko sai na tafi na ana nan muka zo muka gama primary, na zo na tafi makarantar secondary, makarantar barikin sojoji da ke can Kebbi din. To nan na zauna da su suma dai, na zo kuma na yi waziri Umaru Federal Polytechnic, na karanci aikin jarida mass communication, har ma na zo kuma na taho Kaduna, polling Kaduna kuma saboda HND kuma duk da akan aikin jarida.
To masha Allahu, shin makarantun da kake yi, naji kayi primary kaji secondary har kai matakin da gade makarantu har ma ta gaba da secondary, shin makaranta ce irin ta musamman irin taku ta masu wannan larura ta rashin gani, ko kuma tare da mutane masu gani haka kai mu'amala kai wannan gwagwarmaya ta karatu?
Gaskiya abin da ke faru shine, in banda primary school din nan ba inda ne inda yake ta masu bukata ta musamman, secondary da nayi duk fadin makarantar nan gaba da girmanta ni kadai ne, in ne makaho na farko da suka fara oka a makarantar nan. Sannan waziri ma da nayi nan kimiyya da fasaha ta waziri nan ma ni kadai ne, kusan ba ma department din na aikin jarida ba, kamar duk makarantar ma gaba ɗaya dai mun bukata ta mu din kaɗai ne.
Shin yaya lokacin da kake karatu, yaya ka hada duk da galaruran da kake da ita, yaya karatun ya zo maka?
To kisan abu ne mai dan wahala, kuma abu ne mai cin kuɗi sosai. Ka karatun mai bukata ta musamman wanda baya da ido gaskiya, saboda ke kamar gurgu shi biro ne kawai zai siya, kamar normal yadda ku za ku siya shi kawai dai ba kafan ne. Kuturu ma haka, kurma ma, to amma wani ba ka gani, wato akwai abubuwan da za ka kai amfani da su kuma suna da tsada, wanda wasu ma za ka ga sai gwamnati ta taimaka ma waɗansu in kamar baka da ƙarfin siya wani kuma ɗin dai sai an yi kamar ana yi, dai abu ne wanda gaskiya. So saboda haka a matakin primary dai wannan tunda mataki ne na bukata ta masu bukata ta musamman gaba ɗaya makarantar haka take, malaman kuma duk irin ku ne haka, za su koya muku yadda ake karatu da rubutu, akwai kayan musamman za a yi amfani da su wajen koya muku. Kamar mu rubutun mu za ka ga ana shafawa ne, ba ana dibawa ba ne kamar naku, ana ce mai braille, so muna ɗin shafawa ne digo-digo ne haka a takarda, za ka shafa za ka ji abin da ake, akwai littattafai har Qur'ani, akwai da hadisai da komai da irin wannan rubutu duka akwai. In ka zo secondary school za ka zo da typewriter ka, wato keken rubutu, dama ta a primary in ka kai aji uku za a fara koya maka wannan, saboda kuda za ka gama ya zama cewa ka iya shi, don ka je secondary da shi za ka yi aiki, saboda malaman ka na can ba za su gane wannan rubutu na shafawa ba. To in aka yi jarabawa ko aka yi gwaji wato test ko aka yi assignment, sai ka je kai typing ka bada ansa da wannan keken rubutu, tunda shi zai fitar da rubutu normally kamar yadda kowa zai iya gani, sai ka yi submit ma malaman, tunda ba za su gane wancan ba. In aka zo wajen lecture kaman classes, in ana rubuta allo, to za a zaɓi wani mutum ɗaya zai riƙa karanta maka abin da malamin nan ke rubuta a allo, kai kuma kana rubuta da wancan rubutu wanda ka saba da shi na shafawa din nan, ana karanta maka kana yi, inda yake da full stop a ga maka, inda yake da comma haka dai har a ƙari. In kuma wannan bai yiwu ba, to sai a samu wani ya maka recording, zai dauki note din shi da komai, sai karanta a yi maka recording, ya maka dauka a waya, sai yawa da murya shi, da murya ya karanta maka abin nan daga farkon shi har karshen shi, sai a tura maka a wayan ka, in waya ne, in ma radio ne, a lokacin da ba waya kila akwai cassette ne, sai a yi maka. To sai ka dauka kana ji, kai kuma shine matsayin karatunka.
To Mas'ud, me ya ja hankalinka wajen karanta aikin jarida, tunda akwai fannoni da dama da za ka iya karantawa, amma kuma sai ka zabi ma ka karanta fannin jarida, shin me ya ja hankalinka?
To gaskiya da fari, wato lokacin nan na so in zama lawyer ne a primary, lokacin tun a primary school nake da wuri zan zama lawyer, to amma bayan na zo secondary school na zo aji uku, to a lokacin nan ko da na taho sai aka kirkiro su club da kaman masu kulawa club kaman kungiyoyi yawa. To lokacin nan akwai kungiya harkan aikin jarida a makaranta, sai ne zabe in shige ta, da na shige ta a assembly ana zuwa dama aikin su ne su rika karanta, za a siyo newspaper, za a zo a dauki labaru haka tsintsinto, sai a rika karantawa gaban assembly ranakun da ake assembly. To sai na shiga Allah da ikon shi, sai aka sa na zama secretary general na kungiyar a lokacin nan. To shikenan sai zama, to kuma sai na rika shigowa makaranta da wuri, kamin lokacin assembly sai a karanta min labari ɗaya ko biyu, sai in kwashi da wancan rubutun, in aka hau assembly sai a bar ni ina daga cikin waɗanda za su yi karanta labaru kaman masu ɗaukar rahotanni, ko kuma lokacin ma nake zama presenter a gaban assembly ɗin. To sai abin ya zama yana burge mutane, har wajen mu akwai girl section akwai boys section, to waɗanda suke girl section ɗin nan har su suke zuwa malaman su, kaman principal ɗinsu da malaman su suke zuwa kallo a gaban assembly namu na gefen maza in an tashi, saboda kawai su ga yadda nake karanta labarun haka da sauransu. To daga nan sai na ga ina da interest akan harkar jarida, kuma wasu daga cikin malaman na sai suka ce kai gaskiya wannan ɓangaren ka ɗauke shi, zai yi maka abu ne mai kyau, ka ɗauke shi, suka bani shawara, kuma dai gaskiya abin ya zauna min a rai a lokacin. Daga nan dai abin ya fara, kawai sai na yi watsi da magana aikin shari'a, sai na canja na koma harkar aikin jarida.
To bayan ka gama karatunka na aikin jarida, shin ka taɓa aiki da wata kafar yaɗa labarai?
Bayan wannan, tun da na je attachment IT, wato a lokacin a gidan talabijin na jiha can Kebbi, to a nan Allah cikin ikon shi sai shugaban gidan ya nuna cewa to me zai hana ina da interest na yana ga yanayin aikin gidan, sai na dan ce mai dai gaskiya ban ga wata matsala ba, haka zalika sai ina min cewa to kamar in zan samu zarafi in aiki da su zan so haka, nace to gaskiya ina samu zarafi kan abu ne wanda ina maraba da shi. To daga nan dai sai aka ce to ai ba matsala in je kawai in gama, in na gama sai in dawo. To Allah cikin ikon shi ko da na gama na kira su na ce musu to gaskiya na gama. Suka ce to in dawo. To na dawo kuma sai aka ce to shikenan. Tunda na dawo dama akwai shiri da ake ana ce ma shirin in ka san yau to wanda yake dauka shirin Allah mai cikawa ya rasu. Shi ya gurgu ne da. To da bayan ya rasu kuma sai aka daina dauka shirin. Aka daina yi kwata-kwata ma aka jingine. To amma tunda na zo yanzu sai in koma bangaren shirye-shirye sai akai ni aikin da za a dauke ni sai a post ina bangaren shirye-shirye sai in koma can kawai sai in ci gaba da wannan to amma kamin nan gaskiya bangaren labaru aka fara inda na fara aiki kenan a cikin gidan bangaren labaru na fara aiki to ana nan dai bayan wani lokaci sai aka ce to a tun da ma ga wannan abu ya faru to shi baya nan kuma da abar shirin kwata-kwata ba a yin shi to bari kawai sai a post ina koma can ina koma can sai zama producer sai in ci gaba da inda ya tsaya to haka dai sai na ci gaba da aiki da su
to masu sauraro anan muke rufe wannan shiri a yau sai a makon gobe za ku ji ci gaban wannan tantaunawa idan Allah ya so a madadin wakiliyar muryar Amurka a Abuja Hawa Umar da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Sulemu Muni Barma ke ce da ku mu ne lafiya
yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da
sunana Abdulkarim Dayyabo shugaban rundunar adalci ta Najeriya
ni ne mai suna Pastor Simon Dolly Secretary General na Christian Solidarity Forum.
Sunana CSP Sani Baba Inna, ofisin kakannin rundunar sanda na Abuja.
Sunana Maryam Mamman Nasir, ni ce shugaba kungiyar nan ta Arewa Initiative The Way Forward.
Sunana Yakubu Saidu, shugaban Hausa Fulani Hadaka FCT.
Sunana Comrade Afan Buba Abuya, mai taimakawa Ministan Sadarwa Dr. Isa Ali Ibrahim.
Mahalarta taron neman hanyar shawo kan matsalar sata kananan yara a Nigeria da muryar Amurka ta shirya a birnin tarayya Abuja. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawalta yau ma shirin zai dora a inda muka tsaya a musarim yau da aka yi a zauren taron da sashen Hausa ya shirya inda ya hada kan masu ruwa da tsaki domin neman hanyar shawo kan sace-sacen kananan yara. Ga ci gaban tattaunawar.
Akwai abun da pastor ya fara nan. Abun da ya faru a yaron bayasa an ba shi keke ina saman gidan an ba shi keke. Daga hawo keke inda zai dawo zai kawo ma yaran nan wasu abubuwa. Daga wurin abubuwa ya fara bangaren da naji kenan kuma yaro ta girma ya girma ya dan samu kudi ya duba cewar zai ya wuri ya ce tana so ya ce yana son ta abun da labarin da naji kenan akan abun kuma inda ya shiga ya kamata a giya kasar Najeriya abun da ya faru na gaskiya ina so in kawo muku example abun da ya faru saboda kace akwai harkar siyasa akwai abun da ana kira crisis entrepreneurs mba kasa baya zaman lafiya ba su samu kudi an ce an yi kashe-kashe a Owerri we su China asa su a 911 suna hanyar dawowa ina da shedu na tashi na je Owerri na soka na fara tambaya su China na ce ana kashe ku ne kuna rigima a ce mai gida muna zaman lafiya ba abun da ya su ina da shaidu har yawo ina Abuja yanzu na kira shi daga can na ce wannan abun da mun karanta a Daily Trust fa kariya ne fa siyasa ne fa ina Owerri yanzu wurin da an ce an kashe mutane ina wurin dan arewa da na kira ina da re ina da lafiya so ya kamata inda za a yi bincike a samu information a yi working with ainihin information so that a giya kasa gaskiya.
Kamala Aliyu Sisopas, za ki mana dan takaitaccen jawabi?
Kamar yadda jawabai suka gabata, mu yi murna mun ji daɗi da waɗannan jawabai. abinda aka nemi yi bayani a kai shi ne addinin musulunci addini ne da ya bada dama kuma ya bada yanci yadda ya kamata. A ƙarƙashin wannan musulunci bai hana kowa ya je wani gari ya nemo ilimi ba. Baya cikin dokan musulunci cewa kar wani ya je wani gari neman ilimi. Amma a je neman ilimi bisa ga tsari. Wani irin tsari? Shi ne na farko uba ya san wani malami ne zai kai ɗansa wajensa. Yaya malamin yake, yaya tarbiyyarsa take, yaya iliminsa yake. Na biyu, uban ya riƙa bi yana bibiya halayen ɗan a wajen malamin. Ba wai ya ɗauki ɗa ya kai wajen malami kawai shikenan ya manta shekaru da shekaru bai ma san abin da ake ciki ba. Ya riƙa zuwa yana kai ziyara wajen malami yana ganin yaya ɗan nasa yake. Shin abin da ya kawo ɗan shi yake yi ko kuwa wani abu yake yi daban? Alhamdulillah muna nan Abuja wajen shekara 25 ko 30. Ni da ɗan uwana Malam Haruna Abubakar Mungadi, Allah ya masa rasuwa, Allah ji kansa. Shekarun ga da muka yi duka makarantun tsangaya muke da su a nan Abuja. Hikiman da muka yi tun farko mu a namu tsari. Mun karɓi yara gwargwadon yadda za mu iya control. Ba mu karɓi adadin da ya fi ƙarfin da za mu iya control ba. Na farko kenan. Na biyu, duk mutumin da ya kawo muna ɗa. Da yawa akan samu malamai sukan tashi su je garuruka suna karɓo yara. Mu ba ma zuwa mu karɓo. Sai dai mutum ya ɗauko ya kawo mana. Idan ya ɗauko ya kawo mana za mu gaya masa da sharaɗi. Sharaɗin shi ne ɗanka zai yi karatun Ƙur'ani, zai yi karatun ilimi, sannan za mu saka shi boko. Ka yadda? In ya ce ya yadda to shi sai mu karɓi ɗa. Idan muka karɓi ɗa, abu na farko da za mu koya masa Al-Qur'ani. Sai ya sauke Al-Qur'ani tukunna. In ya sauke Al-Qur'ani muka tabbatar da ya iya karatun Qur'ani, to sai mu saka shi primary school. Muna da makarantu a primary school da yawa a nan wanda in an je an bincika za a samu sunayenmu inda muka yi rijista yara baya da adadi. Yaro yana yin primary school yana ci gaba da gyara karatun Qur'aninsa. Lokacin da ya gama primary school sai kuma mu saka shi secondary school again har yanzu. Idan yin secondary school ya gama, yana yin secondary school ana koya masa ilimin hadisai da fiqihu wanda zai gyara addininsa da tarbiyyarsa da kuma ɗabi'arsa. Idan ya gama wannan sai ya je university. Lokacin da ya je university za mu yi kokari, muna da contact da university duka na Najeriya musamman na Arewa, muna samun admission daga wajensu kuma. Idan yaro ya yi digiri, lokacin da yake digiri in ya je makaranta an yi hutu zai dawo inda muke. Idan ya dawo inda muke zai ci gaba da ɗaukar karatunsa na hadisi da Qur'ani da abubuwa. In hutu ya ƙare kuma za mu tattara masa. Akwai tsarin da muke wanda mu muka san muka yi wannan tsarin. Zai koma makarantarsa. Haka zai ta yi har ya zo ya gama digirinsa. Alhamdulillah ƙarƙashin wanga tsari tunda ana magana ne a gurguje. Yau a nan Abuja ba mu rasa ɗalibi na tsangaya wanda ya digiri a hannunmu sama da mutum 50 ko 60 yanzu haka. Saboda ku zama shaida, shi yasa ni tura waɗanga guda uku. Wannan ya digiri ya gama, wannan injiniya ya yi karanta, wannan economy yake karanta, kuma dukkansu daga tsangaya. Yanzu a dibe su a ce suna daidai da sauran masu gararan ba. Wannan yau in ka bashi shugaban kasa zai yi rikewa saboda digiri yake da shi, engineering ne ya karanta. Kun san karatun engineering yadda yake. Wannan yana karatun economic a birnin Kebbi University. Dukkansu sun gama waɗanga guda biyu, wannan shi yake kai yanzu bai ƙarasa ba. Kuma daga makarantar tsangaya. Kuma suna nan, wasu na nan secondary yanzu haka, wasu na nan primary yanzu haka, wasu na nan university yanzu haka. Akwai su a Sokoto, akwai su a Kebbi, akwai su a Zamfara. Kai cikinsu ma akwai wanda har sun gama yanzu ma ma'aikatu ne a waɗancan universitocin da sun kai, suna can yanzu haka ƙarƙashin wannan tsari da muka ɗauka na tsangaya. Tun kafin gwamnati ta kawo magana wai makarantun tsangaya mu muke kan wannan tarihi. to da a ce duk sauran malamai masu almajirai da sun bi irin wanga tsarin da muka dauka da hakan bai faru ba. Damuwa shine duk wanga abu da muke yi a nan gwamnati bata san muna yi ba. Mu muke yin abin mu babu wani ma'aikatar ilimi da ya taba zuwa ya tuntube mu akan yaya kuke yin wannan abu. Kuma in an zo ana maganar makarantun tsanga sai a dauko mutanen da ba su da ko mutum guda a gidansu wai su za su yi magana akan malaman tsanga ga mu kuma zaune ba a ba san da mu ba. Mu muke da abun nan fa amma ba a neman mu waɗanda ba su da kowa ya za ka yi magana abun da ba hanyar ka ba. To yanzu ga su za su yi muku karatun Qur'ani su yi muku turanci kuma su faɗa muku irin digirin da sun ka karanta don ku tabbatar daga wannan tsangayar. Alabkan hirkotan mu take muna da shi a Gwagwalada muna da shi a Kubuwa kuma suna nan yanzu in ka zo da safe ana tashi karatun Qur'ani za ka ga yan primary sun diba sun wuce za ka ga yan secondary sun tafi masu digiri suna can satin ga da ya wuce kauna wannan ta samu admission a university birnin Kebbi ta tafi yanzu haka tana can mace ta kuma primary ta secondary ta gama ta samu ta tafi yanzu haka tana can birnin Kebbi tana yi kuma duk dai a wannan gidan da muke akan wannan tsari. To idan da dukkan malamai za su yi haka to da ba a samu wannan matsala ba.
To madalla kafin mu haska fitila kan wani sabon batu za mu ji shawarin waɗansu matasa da suka halarci taron kan matakan da suke gani za a iya ɗauka domin shawo kan wannan matsala. Kafin nan a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilan mabinin tarayya Abuja da suka jagoranci wannan tattaunawa sai kuma Chibahiro Dodone daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi don su ba.
Kuma dalla, abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya.